sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 4 ga watan Yunin 2021. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta dau matakin ramuwar gayya na dakatar da kafar sadar zumunta ta Twitter, al'amarin da ya janyo cece-kuce.
Da akwai mutanen da suna fitowa suke irin maganganun nan su sa a kaiwa hukumar 'yan sanda hari da sauran dai mutane hari, amma Twitter ba ta hada su ba. Sai da shugaba ya fito ya tsawatar a kan su dena shi ne za a ci za a hana shi, kaga wannan ya nuna sun dau wani bangare.
Za kuma a ji cewa biyo bayan yawan haddiran kwale-kwale, gwamnatocin Kebbi da Neja za su dau matakin bai daya.
Jihar Kebbi da jihar Neja za a ƙara wayar da kan jama'a da kuma ba su horo na musamman na zamani game da wannan yanayi na jirga-jirgar ruwa.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafi da rahoto na musamman. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal. Amma yanzu ga Maryam da labaran duniya.
Alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a, kasar Japan ta kai wa Taiwan rigakafin coronavirus na kamfanin AstraZeneca guda miliyan 1.24 kyauta, a wani mataki da zai rabanya yawan rigakafin da tsibirin ya samu ya zuwa yanzu. Taiwan na fama da karuwar yaduwar cutar coronavirus, kuma kashi 3 cikin 100 na al'umma kasar ne kadai aka yi wa rigakafin. Kasar Japan ta amince ta samar da rigakafi fiye da miliyan 300 daga kamfanonin Pfizer, Moderna da AstraZeneca, fiye da yadda ake bukata don al'ummar kasar. A lokacin da aka yi wata mummunar girgizar kasa a Japan shekaru 10 da suka wuce, jama'ar Taiwan sun turo mana kayan gudunmuwa da yawa ba tare da bata lokaci ba. Na yi imanin cewa jama'ar Japan ba su manta da wannan ba, a cewar ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu Motegi a lokacin da yake sanar da ba Taiwan gudunmuwar rigakafin. Rigakafin sun isa babbar tashar jiragen saman Taipei ta kasa da kasa a yau Juma'a da rana. Ministan lafiyar Taiwan Chen Shih-chung ya ce yana godiya matuka akan yadda rigakafin ya iso a lokacin da tsibirin ke gwagwarmaya da annobar, yayin da ya sanar da samun karin mutum 472 da suka kamu da cutar. 'Yan kungiyar Taliban sun kwace wata gunduma a kudancin Afghanistan a yau Juma'a ba tare da fuskantar wata tarjiya ba daga dakarun gwamnatin kasar, abinda ya sa yanzu adadin gundumomin da mayakan suka kwace ya kai 7 tun bayan da dakarun Amurka da na kawancen NATO suka fara barin kasar wata ɗaya da ya gabata. A wani lamari na daban kuma, wani harin bom na mota a bakin hanya da aka kai a Kabul babban birnin kasar ya yi sanadiyar kisan wata matashiya mai gabatar da shiri a talabijin a Afghanistan da mahaifiyarta, kanwarta kuma ta Jakarta. Kafin mutuwarta, Mina Khairi ta yi aiki ne da kamfanin yada labaran Ariana shekaru 3 da suka wuce, a cewar shugaban kamfanin. Kungiyar kare 'yan jarida a Afghanistan da ake kira AJSC a takaici ta ce ta yi bakin cikin samun labarin cewa Mina Khairi, mai gabatar da shirin talabijin a kamfanin yada labaran Ariana, da mahaifiyarta na daga cikin waɗanda harin na daren jiya ya shafa a gunduma ta 6 da ke birnin Kabul. Daga kausan lafazi, muna Allah wadai da wannan harin, muna kuma yin kira ga gwamnatin kasar da ta gudanar da bincike sosai, a cewar kungiyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Biden ta dorawa wasu kungiyoyin jin kai 6 nauyin ba da shawarwari akan bakin da ya kamata a bar su zauna a Amurka maimakon a tusa kiyar su bar kasar cikin sauri bisa ga umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. Kungiyoyin za su gano waɗanda ke tattare da hadari a Mexico, amma ba a bayyana tsarin da za su bi ba. Wannan na zuwa ne yayin da mutane da yawa ke tsallako iyakar kudancin Amurka, yayin da kuma gwamnatin kasar ke fuskantar ƙarin matsin lamba akan ta dage umarnin akan harkokin lafiya da tsohon shugaba Donald Trump ya bada, wanda kuma shugaba Biden ya ci gaba da aiki da shi a lokacin annobar coronavirus. Ya zuwa yanzu jimlar masu neman mafaka 800 aka bari su shigo kasar tun daga ranar 3 ga watan Mayu, kuma mambobin tawagar kungiyoyin agajin sun ce yanzu haka akwai mabukata da yawa da ba za su iya biyan bukatunsu ba. Ana son ran manyan kasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba da dadewa ba akan mafi karancin haraji da ake sanyawa kamfanoni, a cewar ministocin kudi daga Faransa, Jamus, Italiya da Spain a yau Juma'a gabanin wani taron shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki da za a yi. Muna da damar mu ja hankalin kamfanonin kasashe da yawa su zuba jari, a cewar Bruno Le Maire na Faransa da Olaf Scholz na Jamus da Daniel Franco na Italiya da kuma Nadia Calvino ta kasar Faransa a jaridar The Guardian. Ministan kudin Birtaniya Rishi Sunak ya fara wata ganawar kwanaki biyu yau Juma'a da takwarorin aikinsa daga Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan da kuma Amurka kafin taron kolin shugabannin manyan kasashen da za a yi mako mai zuwa, cikin su har da shugaba Joe Biden. Taron da zai mai da hankali ne akan shirin sanya haraji mafi karanci akan kamfanoni, yayin da manyan kasashen duniyar ke neman jan hankalin kasashe da yawa su zuba jari.
Kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda gwamnatin kasar ta dau matakin dakatar da kafar sada zumunta ta Twitter biyo bayan dakatar da shugaba Muhammadu Buhari da kafar ta yi, al'amarin da ya janyo cece kuce. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da cikakken rahoton.
Gwamnatin tarayyar Najeriya yanzu nan ne ta ba da sanarwar cewa ta dakatar da ayyukan kamfanin na sadarwa na Twitter har illa masha Allah, bayan da kamfanin ya soke jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya rubuta a wani bangare, inda yake gargadi ga 'yan Najeriya masu tada zaune tsaye cewa gwamnatin kasar za ta dauki mataki akan su. Ministan watsa labarai na Najeriya Lai Muhammad shine ya ba da wannan sanarwar a cikin wani wata sanarwa da Shegun Adeyemi ya rataba hannu, wani babban jami'in hulɗar jama'a na ofishinsa, da cewa gwamnatin tarayya ta umarci kamfanin da ke kula da sha'anin sadarwar ko watsa labarai na Najeriya, wato NBC, da ya dauki matakan na gaggawa na tabbatar da an fitar da tsare-tsare na bada lasisi ga duk ire-iren wannan kamfanonin na sadarwa a cikin Najeriya, domin tabbatar da an sa ido akan irin ayyukansu. Wannan matakin dai bai zo ma 'yan Najeriya da dama da mamaki ba. Malam Ibrahim Abdulkarim kwararre ne akan sha'anin sadarwa ta yanar gizo ta zamani, kuma ya min karin haske dangane da hujjoji ko karfin Najeriya akan wannan, da kuma irin abun da zai iya biyo bayan wannan matakin da gwamnati ta dauka, inda yake cewa
gwamnati kan dauki irin wannan mataki saboda ta kare mutuncin ta da kuma kare mutuncin da take ganin cewa kila an ci zarafin ta kan wani abu da aka aikata, wanda ya faru haka a kasan America, wanda aka dakatar da shugaban kasan America lokacin nan, shi ma daga kan Twitter din, saboda shi ma wasu kalamai da aka nuna cewa an yi reporting din shi kuma mutanen America ba su ji daɗi ba. To wannan doka tana yiwuwa an yi ta an sa ta, amma abin da ya kamata mu tambaye kanmu shine, na farko ita gwamnati ta shirya tana da abubuwa shine ake cewa infrastructure din da za ta iya hana wannan abu a yi aiki da shi.
Malam Abdulkarim Ibrahim kenan, wani kwararre akan sha'anin sadarwa yanar gizo ta zamani a tattauna da ni da shi a Abuja.
A fira da ni da shi Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi, shugaban hukumar fasahar sadarwa ta zamani wato NIDDA, ya bayyana min cewa gwamnatin Najeriya na haduwa domin yin shawara akan matakin da ya dace a dauka domin yin abun da ya kamata wurin kawo zaman lafiya a Najeriya, inda yake cewa
'yan Najeriya ba su ji daɗin wannan abun ba, saboda abin da yake nunawa su Twitter sun yi ba da goyon baya ga wani bangare, saboda akwai mutanen da suna fitowa suke irin maganganun nan su sa a kaiwa hukumar ofisin hukumar 'yan sanda hari da sauran dai mutane hari, suna sawa a wannan dandali na Twitter, amma Twitter ba ta hana su ba. Sai da shugaba ya fito ya tsawatar a kan su dena, shine za a ce za a hana shi. Kaga wannan ya nuna sun dau wani bangare, wanda a lokacin shi mai girma minista na ma'aikatar watsa labarai ya fito ya yi bayani na abin da suka yi bai kamata ba.
A waje ɗaya na tuntuɓi wani mai sharika al'amura a Najeriya, Ibrahim Modibo, domin in ji ko shugaba Buhari yana da hujja.
Eh, kwarai da gaske kowane kowa don ganin cewa Twitter ba ta masa adalci ba. To in ka duba kwanan nan shugaban hartacciyar kungiyar IPOP shi Nnamdi Kanu ai yana ta aika abubuwa na tashi hankali ga jama'a a Najeriya amma ba abin da Twitter sai.
Amma su Twitter suna cewa bayanan da shugaban Buhari yayi kamar ya saba ka'idojin ayyukansu ko karɓar sakonnin da suke shi yasa suka cire ba wai don yana shugaban Buhari bane suka kyamace shi.
To amma su za su duba abin da Nnamdi Kanu yake cewa aje a kashe jami'an 'yan sanda a kashe sojoji a kashe meme shi kamar musu illa ba yayi daidai ne da ka'idojin su.
Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, kamar yadda aka sani dai an sha samun hadirin kananan jiragen ruwa da kwale-kwale tsakanin jihohin Kebbi da Niger. Biyo bayan hadari na baya-bayan nan inda mutane sama da 80 suka mutu. Gwamnatocin jihohin biyu na tunanin bullo da matakin bai daya. Muhammad Nasir gare ka.
Daga ranar da hadarin ya faru zuwa yanzu an samu lalaba gawarwakin mutane 97 kuma tunai al'amura sun koma yadda suke a garin Nawara. Sai dai waɗanda suka rasa ƴan uwa har yanzu suna jimamin rashin duk da yake sun soma samun tallafi.
Sunana muku tare Umar. Gaskiya abin da ya faru babban tashi hankali ne an rashin antina guda. Amma gwamnatin da ake ta kawo mana dokin tallafi na kuɗi 250,000 da shinkawa karin layas guda.
Sunana Zulfa'u Husaini. Muna ɗaya daga cikin wannan ikhtilasin da ya faru da mu. Kwana uku da faruwa abun an kawo mana naira 100,000. Aka kuma raba mana shinkafa. Muna jimami da wannan abu da ya same mu gaskiya.
Sunana Musa Zakari wanda ake kira da suna baban gida Wara Lat. Mun rashi matuka ina ɗaya daga cikin wanda mahaifiyata wanda ake ce mata suna Zainab Allah ya mata rasuwa cikin uwa. Mun yi kuka matuka sai da gwamnati ta shigo cikin abin ta kuma bamu farko ta bamu naira 100,000. Na biyu ta zo ta ƙara mun naira 150,000. Na uku sai kuma ga shinkafa ya biyo duk mutum ɗaya.
Tallafin an bayar da shi ne daga cikin kuɗaɗen da aka tara a matakin ƙaramar hukuma, waɗanda wasu masu zuwa ta'aziyya suka bayar. A cewar shugaban ƙaramar hukumar Engaski, Abdullahi Buhari Wara.
Akwai mutane da dama wanda suka bar. A shekaran jiya ma an raba musu akallan miliyan 9. Kuma har yanzu akwai kuɗi wanda yake ana duban kwamiti ɗin yanda za ta ƙara biyan su ta bayar. Akwai shinkafa.
Ita kuwa gwamnatin jihar Kebbi taro ta yi na majalisar zartaswa na musamman na bita da juyayi tare da nuna gamsuwa ga waɗanda suka jajantawa gwamnatin akan wannan ibtila'in. Shugaban hukumar bayar da agajin gaugawa Sani Dododo wanda ya yi wa manema labarai bayani ya ce an ɗauki matakai na binciken dalilin wannan matsalar da kuma kaucewa sake faruwar irinta.
Kuma mu jihohi jihar Kebbi da jihar Niger za a fito da wani sahihin a wurin haɗuwa domin a ƙara wayar da kan jama'a da kuma ba su horo na musamman da sanin makaman aiki na zamani game da wannan yanayi na jirga-jirgar ruwa a wannan manyan gulabe namu.
Duba da cewa waɗanda suka rasa magaisansu a wannan ibtila'in na iya kasancewa cikin wani hali duk da tallafin da suka soma samu. Yana aka kwana da tallafin da gwamnatin jiha ta karba wanda ya haura naira miliyan 100 da ƙari.
Akwai tsari na musamman ai wannan gudunmuwa da aka kawo wanda ana kashi samu mun ba mu da adadi ba hayya don mun abin na shigo sannan a hankali ko ba san wanda zai zo ya magana ba. Wannan insha Allah wanda za ta ba da bayani sahihi zai ta sada za a yi wannan abin cikin tsanaki insha Allah rabbi a tantance mutanen sannan kuma a bi umurnin da za ta fara nan gaba game da za a fito da tsarin abin da za a insha Allah.
Baya ga mutum 22 da suka tsira da rayukansu a cikin wannan ibtila'in da kuma gawawwaki 97 da aka samu, akwai yiwuwar wasu gawarwaki sun bi ruwa ko kuma suna ƙasan ƙuraguzan jirgin da ya nutse wanda mahukunta ke fatan lalabuwa a ƙarshen wannan mako. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
An gaida Muhammad, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A yayin da mazauna a bangarorin kasar Jamhuriyar Kamaru suke fama da fargaba na rashin tsaro a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma kamar yankin Reno Ingilishi wanda a halin yanzu haka an kwashe sama da shekaru 4 ana ɗauki ba daɗi tsakanin waɗansu 'yan tawaye masu neman ƙirƙiro haramtacciyar ƙasarsu wanda suke neman ɓallewa daga haɗaɗɗiyar kasar Jamhuriyar Kamaru kuma gwamnatin ƙasar ta ce ba za ta yarda a yi mata sake dabaru. ba. Wannan ne yasa na hira da Professor Alhaji Ali Muhammadu, masani ne a bangaren falsafa, kuma ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Ko ya za a yi a magance wannan matsalolin na tsaro a ƙasar da take fuskanta, musamman ma ta bangaren ɗan awari da kuma gabashin ƙasar ta Kamaru, anda ta yi iyaka da ƙasar Afirka ta Tsakiya, wanda ƴan tawayen ƙasar suke yin tururuwa zuwa ƙasar ta Kamaru da ma yankin arewa mai nisa, shashin da ake fama da atabu na maharan Boko Haram. Yau shekaru 11 kenan ga anda tattaunawar tamu ta kasance.
Cewa gwamnatin Kamaru ba ta da matsala wannan bai taso ba, domin a yarjejeniyar da mutane suke kira a yi ya shafi batun raba dukiyar ƙasa. Wannan babban matsala ne da ba Kamaru kurum ya shafa ba, ya shafi dukkan ƙasashe masu tasowa, musamman ma ƙasashen Afrika kudu da Sahara. Yanzu gaskiya ne da akwai matsalan rabon arziki daidai wa daidai a ƙasa, amma batun cewa an musguna musu ko an zama da su saniya ware, wannan maganan bata taso ba. Idan za a kwatanta ne, akwai jahohin da suke da matsala fiye da waɗannan jahohi biyu, amma kun gani su ba su dauki makamai ba, su ba su tada kayan baya ba. Shine masana da masu nazari na barnin gwamnati sun rinka kira a yi Allah wade da waɗannan da suke ƙoƙari a tattauna da su, domin a wajensu kaman ƙabilanci ne. Sun nuna ma maganan al'umman Kamaru ta dogara akan harce ƙetare, sa'an nan tana kiraye-kiraye ko tana zub da jini, wannan babban ƙabilanci ne. Wato wani abu ne wanda mai zurfin tunani bai yarda da shi ba. Abinda ya shafi ɓangaren gabashin ƙasan Kamaru mai iyaka da Afirka ta Tsakiya, abinda ke faruwa shine ke faruwa a dukkan ƙasashen da tashin hankali yake kunnowa. Kada mu manta, yau Afirka ta Tsakiya tana ƙoƙarin rufe shekara 30 ba zauna lafiya ba. To dole ne iyaka da dukkan ɓangaren da ya kusanci wannan ƙasan ɗin ya zamana akwai matsaloli da kalisafa da suka safi kashe-kashe da sace-sacen shanu da makamantansu. Ya nuna cewa waɗanda ake korowa da 'yan fashi da waɗanda suke ƙoƙarin ramukan gayya sukan shigo ƙasan Kamaru ne su yi ƙoƙarin kai hari da wani ɓangare daban da suke fada ta can. To dole ne kuma waɗannan ɗin tunda suna rike da makamai da makamantansu su so makame-kame, suna garkuwa da mutane, suna yanke hanya su yi fashi, suna kuma kashe-kashe. To shi ne yake faruwa. Indai ƙasan Afirka ta Tsakiya ba ta zauna lafiya ba, wannan kankada Musa a kan za a zauna lafiya yankin gabashin Kamaru. Hanyar da za a bi don magance wannan ɓangaren ha a samu mafita, dole ne a taimaka ma ƙasan Afirka ta Tsakiya don ta samu kwanciyar hankali a zauna lafiya. Wannan kuma kada ku manta cewa Kamaru ta tura rundunar sojoji, Kamaru tana tura agaji, Kamaru tana tura masu ba da shawara, Kamaru na tura taimako domin a tabbatar da gwamnati, zaɓaɓɓiyar gwamnati na Afirka ta Tsakiya ta yi ƙoƙari ta saka ƙura ya lafa an zauna lafiya. Dole ne Kamaru ta yi wannan, ta yi kuma tana ƙoƙarin yi, ana gwagwarmaya domin ita ma ta samu mafita a gabashin ƙasanta. Wannan sananne ne jahohi biyu wato da jahan arewa maso yammaci da kuma jahan kudu maso yammacin Kamaru, inda ake amfani da harshen Ingilishi. Ana cikin matsalan da ya hada da kashe-kashe da zudda jini da garkuwa da jama'a, musamman ma manya-manyan mukarraban gwamnati da manya-manyan sojoji. Wato wannan matsala masu nazari sun saka akan dole ne haka ya faru, domin tsarin da Kamaru ta bi shekaru musaka 60 yau, wannan tsarin din ba ta yi nasara ba, domin sojoji 'yan sa kai da suke wannan mummunan banna sun nuna akwai matsaloli abinda ya shafi shari'a da tsarin ilimi da tsarin tattalin arziki da tsarin sarauta. To gwamnati she ta tuna cewa za ta iya ta dauki matakai, amma a rubuce ta ce ta kirkiri kwamiti kaza, ta ce ta yi kaza, ta ce ta yi kaza, to mi ta ce ta yi kaza don a samu zaman lafiya. Hakan kun gani bai yiwu ba, shine yasa abin she ta barbarewa take ta yi. Ba a san ma yau su wane ne suke wa'annan bannan ba. Sojojin sa kan ne manyan yan fashi ne, domin an nuna a cikin shekaru hudu Kamaru ta yi asaran magudan kudade da inda ba za a iya kwatantawa ba, shi kaman in an zauna an yi bincike. To jama'a sun saka da masu nazari cewa wannan duk bai isa ba, dole ne shi an zauna kaman da aka zauna a 1961, aka yi yarjejeniya, aka tattauna, aka samu mafita. Matsalan arewacin Kamarun nan wato babban abin takaici ne, domin talauci da yunwa da wahalan da ya shafi rashin tsaro da rashin ruwa da makamantansu sun zo sun kawo hare-haren da 'yan ta'addan Boko Haram suke kawowa wannan bangaren din. Wato sun taimaka kuma wannan bangare ta tsunduma cikin halin kakana ka yayi, cikin halin talauci da kunci wanda duk sauran jahohin babu kaman ta nan. To sojojin kasan Kamaru na kokuwa, amma kada mu manta cewa yakin din ba yaki ne da ake yi da makiyi ko kuma mayaka biyu ne suke kallon juna suke yaki ba, ana yaki ne da mutumin da shi ko ba ganin shi ba yi, tunda hare-hare suke kawowa. To sojojin kasan Kamaru suna kokari ba dama. Akwai matsala kaman da ƙungiyoyin kare haƙƙin dan Adam ke cewa ana musguna ma fararen hula har da sojojin Kamaru, amma da hakan duk dai kada mu rena musu, suna ƙoƙari a gani wannan yankin ɗin ta fita wannan halin. Sa'annan gwamnati ta kafa wato kaman kwamiti ne na tarban wa'anda za su tuba su fito, a yafe musu su kama kaman sana'a. Sa'annan gwamnati kuma na ƙoƙarin zuba kuɗi a asusu wanda aka kafa na sake gina wannan jahohin arewacin mai nisa.
Sai dai masu magana suna cewar zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a taƙaice.
nufin kwatanta birnin gano da ke nasar da buriyar Kamaru ta samu tikitinta na buga wasan champion na nahiyar Afirka bayan ta doke takwarta kasar Senegal da ci 2 da nema a can birnin Dakar sai dai kasar Senegal din ta biyo kasar jamhuriyar Kamaru har birnin Garwa anda ta jira kwallo guda daya a ragar kwatan din amma hakan din bai ba su nasarar samun tikiti ba sai dai na tattauna da malam Gambo Ibrahim tsohon gola ne a kasar ta Kamaru ya nuna mini jindadinsa kan wannan nasara da kwatan din ta samu
a Kamaru kwatan ya fito champion descubre de champion aka tura su champion league na Africa da suka tafi can so kai wani matsayi kaman kada final aka cire su to su dole kuma a tura shi su zo su buga kada final na Africa to shi suka je suka buga abin nan wasan ale sun yi a Garwa suka samu suka ci galaba suka yi duka ɗaya da banza yanzu Madrid suka tafi kasan Senegal Senegal da ke su 2-1 to bin da suka sa a can shi ya ba su izinin qualification za su buga demi final to ba mu shina ba wasan ale a ina za buga a Garwa ne ko kuma sai ai tira da sor dai na ka tira da sor ekip da zai buga da su zamu gani Allah ya yarda suna da karfi anan Kamaru kan ba ekip biyun sa
to Africa
suna kokoyon waɗansu kaman kasan Larabawa don suna da santren da ko a kasan Turawa ko kuwa kasan Turawa ma za a yi ba wannan santren din dan wasan koton kuma bai fita koton ya zo buga wani ekip a Kamaru shi dai ya je gaba don sun fi kowa abin nan sun fi kowa riƙe ɗan wasa mai kyau ƙaramin ɗan wasan da bai taɓa kuɗi a koton na tsammani ina taɓa kaman sensan mil faramuwa
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice kasar Japan ta kai wa Taiwan rigakafin coronavirus na kamfanin AstraZeneca guda miliyan 1.24 yau Juma'a kyauta a wani mataki da zai rabanya yawan rigakafin da tsibirin ya samu ya zuwa yanzu. Yan kungiyar Taliban sun kwace wata gunduma a kudancin Afghanistan a yau Juma'a ba tare da fuskantar wata tirjiya ba daga dakarun gwamnatin kasar abin da ya sa yanzu adadin gundumomin da mayakan suka kwace ya kai 7 tun bayan da dakarun Amurka da na kawancen NATO suka fara barin kasar wata ɗaya da ya wuce. Gwamnatin shugaba Biden ta dorawa wasu kungiyoyin jin kai shida nauyin ba da shawarwari akan bakin da ya kamata a bar su su zauna Amurka a maimakon a ta sakiyar su su bar kasar cikin sauri bisa ga wani umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. To kafin mu sallama da ku muna miƙa ta'aziyarmu ga wakilin sashin Hausa a jihar Niger Malam Mustafa Nasiru Batsabi saboda rasuwar wansa Malam Adamu Direba wanda tuni aka yi jana'izarsa a yau dinnan Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Halifa Kabir Isa ke muku fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.